الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
بركة مدسة دواء ونرانا تشابيو قوة رمضان تجرى النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دا أربعين دبيو ودتي دي دي درانر أشرين دهدو ga watan hudu shekara ta 2021 ta miladiya zamu tashi majalisi na 12 a cikin majalis din tafsirin alqur'ani da muke a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mana wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi muna cikin suratul furqan kuma yau insha Allah zamu tashi aya ta 56 cikin wannan sura mai albarka wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kuma kamar yadda muka saba zamu amsa wadansu daga cikin tambayoyi da aka turo wannan yace assalamu alaikum Allah ta'ala ya karawa imam nisan kwana mai albarka amin tambaya mace ce mijinta ya mutu tana da ciki wata uku amma bayan kwana 8 da rasuwarsa sai ta yi bari shin za ta ci gaba da idda ko kuwa ta gama wato a idan mace tana da ciki sai ta haihu to da haihuwarta iddar ta ta kare sawa'un iddar saki ce ko iddar ta kaba wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun ma'abuta wato mata waɗanda suke masu juna biyu to ajalunsu ai a muddar iddarsu shine su haife cikinsu to wannan idan a haihuwa ne babu iskani haihuwa aka haifi yaro da rai idda ta kare amma idan bari ne to anan akwai tafsir idan tai bari abinda ta haifa ya zamanto akwai sifar mutum akwai kai akwai kafafu akwai hannuwa akwai sifar mutum koda bai cika mutum daidai ba koda bai cika mutum daidai ba idan ta haihu wannan barin a matsayin karewar idda ne amma idan da tai barin sai ya zamanto zubar jini ne kawai ko kuma da gudagudar nama wanda ba za a iya gane halittar dan adam ba wanda galibi a irin halin da tambayar ta zo wata uku kusan haka ne a wata uku kawai za a ga tsokan nama ne da gudagudan jini yana fita ba sifar haihar mutum to a cikin wannan barin ba zai zamanto a matsayin karewar idda ba za ta dauke shi a matsayin jinin rashin lafiya ne kuma ba za ta ɗauke shi a matsayin jinin al'ada ba saboda haka za ta ci gaba da kirga wata hudu da kwana goma kwanakin ta kaba za ta yi cikakku wata hudu da kwana goma sannan ta fita daga cikin ta kabarta da idar mutuwar mijinta an fahimta ai ko saboda haka a cikin wannan hali na ita wannan mai na wannan tambayar da aka yi wata uku bai kai sifar halittar dan adam ta bayyana ba dan haka ba za ta kare ta kabarta da yin wannan bari ba sai ta ci gaba da kirgawa daga lokacin da mijinta ya rasu har sai ta yi wata hudu da kwana goma sannan za ta fita daga ta kaba wallahu ta'ala a'lam to sai kuma amin wannan yace Allah ya tsare malam wani ne yake son ya aure kanwar wani shi kuma wanda ake son kanwarsa yana son ya auri yar wanda yake so ya auri kanwarsa wannan auren ya halatta na'am wannan idan kowane aure ya cika sharaɗin aure na wali da sadaki to babu laifi a ciki tunda babu wata dangantaka da za ta hara auren ɗayan da auren ɗayan abinda aka hana shine auren shigar shine auren auramu a bar waliccinka aura maka a bar da sharadin nima aura maka a bar waliccina kuma babu sadaki a tsakani ni na aura maka kai ka aura mun babu sadaki a jiki to wannan shine sarihu shigar wannan bataccen aure ne ana bata shi qabla dukhuli wa ba'da dukhuli ko sun hayayyafa sun samu yaya ana bata shi tunda an yi aure ne da sharadi batili sharadi da shari'a ba ta yadda da shi ba shine sarayar da sadaki amma kamar wannan idan dai sun biya sadaki kuma ba a rata ɗayan da ɗayan ba ba a ce tunda kun ga ai idan aka rata ɗayan da ɗayan wata dabara ce ta cewa ba za a ba da sadakin yanda ya kamata ba idan aka ce da sharadi cewa ni ma za ka aura mu in aka rata ɗaya auren da ɗaya auren to wannan wajhu shigar kenan fuska ce ta auren shigar to shi ana bata shi kafin a tare amma idan bayan an tare ana tabbatar da shi amma da sadaqul mithl sai a duba sadakin da aka ba mu kowace sai a daidaita shi da sadakin tamkarta kun san akwai sadakin tamka sadakin tamkar mace shine sadakin da aka saba ƴan uwanta da ƴan gidansu in aka tashi aure irin sa ake ba su to sai a ga sadakin da aka bata a wannan auren almusamma ya kai sadakin tamka ko bai kai ba in ya kai sadakin tamka shikenan in bai kai sadakin tamka ba to sai wannan sadakin da aka bayar sai a cika ya zama to sadakin tamka sai a wannan bayan an riga an yi auren kenan sai a tabbatar da shi amma a gyara sadakin amma in kafin a yi auren ne za a bata shi saboda haka dole cika wannan sharadi guda biyu a cikin wannan tambayar ya zama to kada a rata auren ɗayar da auren ɗayar kuma kada a sarayar da sadaki lallai kuma sadakin ya zama to kowace irin sadakin da za a bata da za a aure ta ba tare da an rata aurenta da auren ƴar uwar ta ba ai tun da an riga an yi aure ƴaƴan suna nan ai saboda zai yi dar'ul haddi duk inda aka yi aure ya zama to ba za a yi haddi ba to ƴaƴa suna ana riskar da su ƴaƴa halattattun ƴaƴa ne sai dai za a bata auren amma ba za a ce ƴaƴa sun zama to ba ƴaƴan halal ba wa haythu dar'ul haddi yulhaqul walad fi kulli ma minan nikahi qal fasad duk inda za a iya ije haddi a cikin aure to da ana zabskar da shi a cikin wannan aure duk a cikin dukkan auren da ya baci in dai bacin auren ba zai sa a ce kuma sai an yi haddi ba yanzu kaman mutum ya je ya auri mace ta biyar yana sane kaga wannan za a yi masa haddi in ya san cewar wannan matar tasa ta biyar ce babu wata shubha za a yi masa haddi to a irin wannan auren shine ƴaƴan ba za su zama to halattattu ba amma ko da yana da shubha alal misali ya saki matarsa ta hudu bata gama idda ba sai je daura auren wata kaga wannan fil haqiqa ya auri mata biyar a lokaci daya tunda mace da take cikin idda matar aure ce har sai ta gama idda to shi bai san cewar sai ya jira ta gama idda zai kara auren wata ba ya dauka tunda ya rabu da ita wato hanya ta bude a gare shi da kara aure to kaga akwai shubha a nan wajen tunda akwai shubha ba za a ce wannan auren da ya yi wannan matar da ya aura ta biyar za ta zama to ƴaƴan da ta haifa ba za a riskar da su ba halattattu ba ne a nan wajen halattattun ƴaƴa ne to sai tambaya da aka rubuto wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana ya sa a rabu da iyaye lafiya amin malam tambaya akan azkar na safe da yamma na san cewa akwai ayatul kursi da qul a'udai kafa uku a cikin azkar din sannan kuma azkar din bayan sallar asuba da sallar magriba su ma akwai kaman haka tambaya na shine shin idan na karanta a bayan asuba da magriba ya wadatu ba sai na karanta a azkar na safe da yamma ba eh wato tambayar shine cikin azkar din safe kun san akwai ayatul kursi akwai kuma qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas uku kuma haka zalika bayan sallar asuba da bayan sallar magriba. To anan tambayar sa shine idan yayi na bayan sallar asuba kuma idan yayi na bayan sallar asuba uku uku din da ayatul kursiyu da ake ta bayan sallar asuba, to wannan ya wadatar ba sai kuma yayi na zikirin safe ba wanda suka zo? Haka zalika na bayan sallar magriba idan yayi na sallar magriba uku uku da ayatul kursi ba kuma sai yayi zikirin yamma ba, ya karanta su a cikin azkar din yamma ba? Wannan shine tambayar tasa. A zahir shi kamar ayatul kursi ta bayan sallah shi zikiri ne na daban, zikiri ne na daban da yin ayatul kursi a farkon asafiya da yamma. Saboda haka idan mutum yayi na bayan sallar asuba da na bayan sallar magriba da niyyar samun ladan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ni cewa duk wanda yake karanta ayatul kursi bayan sallar farilla abinda kawai zai rage zai raba shi da shiga aljanna mutuwa, to kaga don wannan fa'idar ya samu. Amma ita kuma karanta ta da safa da yamma ita kuma kamar yanda yazo a hadisi daban yazo da falalata, to anan wajen wanda ya bayan sallar asuba ba zai zama to ya wadatar ga wanda zai yi na azkarus sabah wal masa ba. Amma na qul huwallahu ahad da qul a'udhi sun zo ne kusan a cikin jimillan azkar in bayan sallah da kuma azkarus sabah wal masa, saboda haka su waɗannan idan ya yi su bayan sallah asuba din sun wadatar ga zikirin safe, in ya yi su bayan sallar magriba sun wadatar ga zikirin yamma. Wallahu ta'ala a'lam. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
الله يقول وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بما أيكوك با فاتي مبادا البشر وتقمو منيد الجنة ونذيرا كما مبنصرو مقرقئي mai gargadin azabar wuta ga wanda suka kafirce ma Allah da manzansa. Wannan shine wato ba sabanin abin da suke faɗa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewar suna so su ganshi ya zamanto mai wadaka cikin kudi a cikin ni'ima ko mala'ika na tare da shi ko waɗansu sifofi waɗanda su a haka suke so ya zamanto manzo ya kasance. To shine Allah madaukakin sarki ya faɗi abin da yake shine ainihin abinda shine ainihin matsayin da Allah madaukakin sarki ya tayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan sa, shine mubashshir ne. Al mubashshir shine mai bada labarin da zai faranta rai, mai bada labarin da zai faranta rai ga mu'minai kenan da kuma ga duk wanda ma yayi imani, ko da ba mu'mini bane a ce in yayi imani ga abinda zai same shi. To wannan shine wazifar Annabi, saboda haka baya bukatar dan yayi wannan sai ya zamanto mala'ika na tare da shi, baya bukatar dan yayi wannan sai ya zamanto wato lambu yana tare da shi yana tafiya da shi duk inda yaso, baya bukatar ya zamanto akwai wata taska ta dukiya da zai rinka nuna cewar shi duniya gabaki ɗaya ma a hannunsa take. Wannan baya bukatar wannan domin Allah madaukakin sarki abinda yake ya sanya Annabi ya zamanto aya domin a gaskata abin da yake faɗa. Abin da yake faɗa shine abin da zai shine sakon Allah ga dan Adam da abin da ake so dan Adam ya zamanto kenan. To wannan kuwa isar da wannan sako baya bukatar dukkan waɗannan, saboda haka wannan ya kunshi raddi ga kafirai akan da suke cewa laula wa qalu in hadha illa da suke faɗan akan manzo وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ده سورن ماganganun da suka fada akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wannan aya ta kunshi raddi a gare su. Haka zalika ta kunshi tasliya rarrashi da ban hakuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a tabbatar masa mukamin sa kuma wannan mukamin shine mukami wanda yake mai isa matuka wajen bada izza cewar shi mai faranta rai ne kuma shi mai gargadi ne bai zamanto ba face mai gargadi wato a cikin sifar wannan kasur ne idafi wato ba kan cewa ba abin da yake yi sai bishara da gargadi ba a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shar'anta yana kafa hukunci yana yin hukunci yana jagoranci yana yin jihadi yana yin nasiha abubuwa da dama yana yi kari akan albishara wan nidhara amma wannan ya kunshi kasur cewar bi ketare wato bishara da gargadi ba ya zuwa ga wato tilastawa mutane su karbi sako shi ba mai tilastawa mutane ne su karbi sako ba illa iyaka yace wanda ya karba Allah zai bashi sakamako zai bashi aljanna wanda ya kafirce ya masa gargadi cewa wato in fa ka mutu akwai azabar Allah iyaka kenan sannan bi da rashin bi yana komawa ya zuwa ga tawfikin Allah ga bawa amma shi manzo wannan shine matsayin sa to da wannan bayan wannan sai kuma Allah ya ce masa qul ma as'alukum alayhi min ajr kace ni bana roƙonku wani sakamako wato bana roƙonku wani lada akan isar da sako da Allah ya ce in isar da shi illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila sai dai kawai irin aikin wanda ya so abinda nake tambayar ku shine aikin wanda ya so ya riki tafarkin tsira ya zuwa ga ubangijinsa illa iyaka kenan abinda ni bana neman wani lada hatta ma wato Allah a cikin wannan Allah yana gaya ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu shi ba so yake ma su zo su amsa kiransa ba su zo su yawaita mabiyan ba so yake su taru su zamanto yana da yawan mabiya ba ballantana ai masa gori cewa baka da kowa muka zo muka kasance tare da kai yau da bamu zo mun kasance tare da kai ba majalisin naka babu wanda zai zo ba za ka samu mataimaka ba kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa yake goranta ma musulmi yake goranta ma waɗanda suka yi sabon shiga musulunci akan cewar sun zo sun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen suratul hujurat yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin suna yi maka gori cewa sun musulunta cewa dan ma mun zo mun musulunta mun zamanto mun yawaita mun shigo daruruwan mu da yawan mu mun shigo musulunci to Allah ya ce suna yi maka gorin wannan ce ne la tamunnu alayya islamakum kada ku goranta mun musulunci balillahu yamunnu alaykum Allah ne zai muku gori an hadakum lil iman cewa ya shiryar da ku kun zama musulmi kun yi imani in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya raba ganimar hawazin ya raba ganimar yakin hunain ga quraish ga manyan quraish wanda suka yi sabon musulunci bayan fathu makka sai waɗansu daga cikin mutanen ansar suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga mutanansa ya karkata zuwa ga mutanansa duk su ya raba ma ganima muka bai bamu ba magana ta zo masa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku iya faɗa kuma ku yi gaskiya ku ce mutananka sun kore ka muka karbe ka mutananka sun yaƙe ka muka taimaka maka muka baka kariya za ku iya faɗa kuma ku yi gaskiya amma ba ku kasance kuna yaƙi da juna ba Allah ya haɗa zukatanku da ni ba ku kasance kuna gefen faɗawa cikin wuta ba Allah ya tsirar da ku da ni yana gaya musu irin ni'imomin musulunci ansar sai suka fashe da kuka suna cewa Allahu aman Allahu aman baiwar Allah tafi baiwar Allah tafi suna faɗa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ansaru difari wan nasu shi'ar ansar sune gyautan da nake sawa a dabda jikina sauran mutane kuma mayafin baya ne wanda yake daga baya ake daura su yace da mutane za su bi hanya ansar su bi hanya da hanyar ansar zan bi yace ba za ku yi farin ciki ba mutane su kwashi abun duniya su tafi da shi ku ko ku sashi man ku kwashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tafi da shi gidanku su sun tafi da abun duniya ku kuma kun dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun tafi da shi ce kuka suka ce Allahu aman Allahu aman saboda haka nan Allah yake cewa bana yake cewa ka ce musu bana neman wani lada a gare ku me annabi sallallahu alaihi wasallam zai nema wanda Allah bai bashi ba bana neman wani lada daga gare ku sai dai wanda yake so ya dauki tafarkin tsira ya zuwa ga ubangijinsa to wannan abin da nake nema kenan in tsirar da ku in samu cewa wannan na tsirar da shi maimakon ya fada cikin wuta na tsamo saboda ni Allah ya tsamo shi ya kai shi zuwa ga tsira da rabauta wannan shine kamar yanda yake cewa inni mumsikum bi hujaziku ni ina rike da madauran kwarjallanku kar ku fada cikin halaka illa iyaka kenan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan na nasiha cewa shi abinda yake yake kauna yake nema shine waɗanda za su dauki tafarkin tsira ya zuwa ga ubangijinsu to kaga wannan ai ba wani abu ne wanda yake komawa zuwa ga amfanarsa bane a ce an samu mutane da yawa saboda haka zakkar su za ta yi yawa to shi in an tara zakkar ma koda an samu mutane da yawa da suka je musulunci da za su ba da zakka in sun tara zakkar ko kwabo baya ci lashi wala mutanen gidansa wala ƴan uwansa ba sa cin komai ballantana a ce tara mutanen da yake yi dan a rinka biyan sa a zakka da yawa ne kamar yanda yanzu fastoci suke yi duk wanda zai shiga coci sai akwai kudin da zai ajiye akwai kudin da zai ajiye wanda wannan kuma yana zuwa cikin aljihunsa ne shi yasa zaka ga har jirgin sama suke saya ka taba jin liman da jirgin sama aramma to kaji aramma yace mota ma sai an yi da gaske to wannan shine abu koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ka fada bana neman lada wani lada daga gare ku sai dai wanda yake son neman tafarkin tsira a wajen ubangijinsa shine wato abin da yake nema ka tsira ka samu rabauta kar ka halaka to sai Allah ta'ala yace wato kuma wannan shine ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina Ali da ya bashi tuta lokacin yakin Khaibar yace zai bada wannan tutar ga wani bawan Allah da yake son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma suke son sa kuma Allah zai bada fatahi a hannunsa za a samu nasara a hannunsa da ya bashi aka kira sayyidina Ali yace ina sayyidina Umar yace bai taba son shugabanci ba irin ranar kowa sai miƙa wuya yake yana fata a ce shi za a bama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina Ali ibn Abi Talib aka ce yana ciwon ido aka ce azo da shi yayi tofi ya sa ya shafa a idan shikenan idan kamar bai taba ciwo ba bai kuma sake ciwo ba to sannan ya bashi tuta yace ka tafi har sai Allah ya maka fatahi da ya juya ya tafi bai ma tambaye shi me zai yace akan me zan tafi yace in yake su har sai sun zamanto kamar mu yace tafi ka yake ka kira su zuwa ga zuwa ga shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna muhammadar rasulullah sannan sai yace masa la an yahdiya bika Allah rajulan wahidan khairun naka min humurin na'am Allah ya shiryar da mutun daya a hannunka sanadiyarka yafi maka bisa garken jajayen raquma wato bukatar kenan a ce wannan dalilinka ya shiryu ka zamanto kai ne sanadiyar shiryarsa domin duk wanda ka zamanto kai ne sanadiyar shiryarsa duk aikin da yayi yana kan mizaninka duk sallar da yayi kai ma kai sallah duk sadakar da ya bayar ka ba da sadaka duk ƴaƴan da ya haifa suka yi ibada ibadar su tana kan mizanin sa to kai ma tana kan mizanin ka to yaushe zaka hada da wani abin da za a tattara maka na duniya ba za ka taba hadawa ba to shine wannan illa man sha an yattaqida ila rabbihi sabila wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut sannan kuma ka dogara akan wannan ubangijin rayayye wanda ba zai mutu ba baya mutuwa wasabbih bihamdi kuma kai tasbihi tare da godiya daga tare da godiyarsa tare da gode masa wato kace subhanallahi wa bihamdihi ko kuma kace subhanakallahumma wa bihamdik وكفى به بذنوب عباده خبيرا يا عيسى يا زمانتو مسني da zanuban bayinsa wato ya isa a sanin zanuban bayinsa cikakken sani na zanuban bayinsa domin yayi musu hisabi wato ya sa yana da sani akan su wannan baya kanka in sun yi imani ko sun kafirta wannan yana abu ne wanda yake komawa ya zuwa gare shi ba naka bane kai ya rasulullah aka hutar da shi wato akan abin da suke bayan an fadi matsayinsa kuma an fada abin da zai makafire raddi kan cewa baya neman wani abu daga gare su cewa wannan wa'azin da yake da'awar da yake da kiran su da yake yi ba domin wani neman wani lada ne daga gare su ba ba domin wata manufa ce ta duniya ba domin wanda duk zai tsira ya zamanto shine sanadiyar tsiransa shine to wajen abinda kuma suke fada a kansa Allah ya ce masa ka dogara ga Allah ma'ana ka kyale Allah da su kada ka tsaya kace zaka yi yakin akan kanka sai Allah ya kyale ka da kanka ka ci gaba da yin aikin Allah ka dangana kaina ka kariyar ga Allah ka dangana wato madogararka akan abin da zai maganta maka kamar yadda madogaranka shine Allah at-tawakkul ma'anarsa shine wato rukun al'i wato al'itimad dogaro wanda zai zamanto ya dauke maka ya isar maka dukkan sharrin da kake ki kuma ya wadatar maka daga wani lada da za a ba su da zaka iya samu daga wajen su saboda haka kai tawakkali akan cewar ya ije maka sharrin da suke nufi akan ka ta hanyar aibata ka da gaggaya maka maganganu sannan kuma ka dogara gare shi wajen ya wadata ka ga barin bukatuwa ya zuwa ga wani lada daga gare su ka zama to baka bukatar lada to kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya hana ci shin zakka sai kuma Allah ya buɗa masa waɗansu hanyoyi daga cikin falalarsa ya wadata shi wadatar da take tafi a ce wadatar da take har ta kai Allah ya kawo mabuɗan taskar duniya gabaki ɗaya yana bacci Allah ya danka a hannunsa to wadata ta samu ta hanyar tawakkali dan haka ɗaya daga cikin hanyoyin samun tawakkali sai ɗaya daga cikin hanyoyin samun wadata da hanyoyin samun kariya daga sharri shine tawakkali kun ga shi yasa Allah madaukakin sarki daga cikin shahid akan wannan Allah ta'ala ya ce a cikin suratu Ali Imran alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wanda mutane suka ce musu mutane sun taru domin su yake ku su halaka ku dan haka ku ji tsoron su wannan magana sai ta kara musu imani sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel to da suka faɗi wannan me ya faru Allah sai ya ce fanqalabu alfa litaqi dalilin wannan cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai suka koma bi ni'matin minallahi wa fadlin da ni'ima daga Allah da falala lam yamsashum su wata mummuna bata shame su ba wattaba'u ridwanallah kuma suka bi tafarkin yardar Allah kun ga suka koma da ni'ima da falala arziki da wadata albarkacin hasbunallahu wa ni'mal wakeel lam yamsashum su wata mummuna bata same su ba sharri da suke neman da suke gudu da gare shi Allah ya ije musu shi saboda haka hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi yasa ibnu abbas yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan kalma qalaha ibrahim hina ulqiya fi an-nar ibrahim ya fade ta da aka jefa shi a cikin wuta mi da aka jefa shi a cikin wuta da ya fade ta mai wutar ta zo masa kuni bardan wa salaman ala ibrahim bata cuce shi ba yace wa qalaha muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadi wannan zikiri hina qala lahun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya fade ta da aka ce masa mutane sun yi cincirundo dan haka ku ji tsoron su saboda haka wannan zikiri ne gashi kuma allah yake fadan sa a wannan munasaba yace wa tawakkal ka dogara shine wato shi dogaron shi tawakkuli ne daga cikin aikin zuci a zuciyarka wato kai aminci da Allah ka ce ka aminta da shi ya ishe ka ya isar maka dukkan abin da ya dame ka kuma ka fade shi a baki shine da zikirin tawakkali shine hasbunallahu wa ni'mal wakeel da hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim to wannan zikiri yana da muhimmanci wajen neman kariya da kuma wajen jalabin alheri neman kawo alheri kuma ya sifanta kansa jalla wa ala da sifofin da suke wajabta yin tawakkalin shine rayuwa babu wanda yake rayayye irin Allah domin kowa wanda ka ganshi yana da rai ara masa rai akai lokacin da ajali ya cika za a dauke ran amma Allah shine wanda yake rayayye bashi da farko shine na farko wanda farkon nasa bashi da farko shine na ƙarshe wanda ƙarshen nasa bashi da ƙarshe kuma shine wanda gangadi baya daukan sa ballantana bacci tunda gangadi da bacci dan uwan mutuwa ne dan yayin da kake bacci ko kake gangadi an cire an zare maka rayuwa to shi Allah daga cikin kamalar rayuwarsa baya gangadi baya bacci inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam haka Allah ya sifa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi Allah baya bacci baya kamata a gare shi ya bacci domin shine alqayyum shi yake tsayar da komai to ta yaya za a yi wanda yake tsayar da komai ya zamanto wato a yayi bacci alladhi la yamut kuma ya karfafa wannan sifa ta rayuwa da cewa wanda baya mutuwa wato ba zai taba mutuwa ba domin mutuwa na kasa ce to sannan kuma bayan wannan tawakkali kai tasbihi da godiya a gare shi wato ka tsarkake shi ga barin tawaya da kuma dukkan abinda baya dacewa da shi daga abinda mushrikai suke dangantawa a gare shi tare da godiya a gare shi godiyar shine wato tare da kirarin bangirma a gare shi ka sifanta shi da sifofin kamala wato ka tsarkake shi daga sifofin tawaya kuma ka sifanta shi kai masa kirarin bangirma da sifofin kamala shine kace subhanakallahumma wa bihamdi kun ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadan wannan kalma yana fadanta wajen zikirin bude sallah subhanakallahumma wa bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru haka yake yi duk majlisi da yayi ya kafaratul majlis haka in yayi alwala yayi wannan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik haka sujada sadarku'un sa musamman a karshen rayuwarsa da aka saukan masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir sai ya kasance a ruku'un sa da sujadar sa yana yawan cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli shi yake fada to kaga duk wannan aiki ne da umarnin Allah wasabbih bihamdihi kai tasbihi da godiya a gare shi shi tasbihi tare da godiya zikiri ne da Allah ya zabe shi ga mala'iku dan mala'iku abinda suke yi kenan kamar yanda muke numfashi muke shaka muke facewa to mala'iku tasbihi a wajen su kamar numfashi ne subhanakallahumma wa bihamdik da subhanallahi wa bihamdi an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ma afdalul kalam wani zance ne yafi komai falala yace mustafahu Allahu li mala'ikatihi subhanallahi wa bihamdi abinda Allah ya zabe shi ga mala'ikunsa cewa subhanallahi wa bihamdihi shi yasa daga cikin adkar na safa da yamma mutun yayi subhanallahi wa bihamdihi sau 100 da safe yayi sau 100 da yamma to kaga aiki ne da umarnin Allah kamar yanda Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi wato shi wannan umarni na tawakkali da yin tasbihi shine abinda zai ba mutum karfin zuciyar da wato maganar makiya da saran da makiya suke masa da ba'a da makiya suke masa da kalubale da makiya suke masa akan aikin Allah ba zai cuce shi da komai ba zai tasiri da komai ba saboda wannan zai sanya masa ilimi da ilimin Allah da aminci da Allah da wadatuwa da Allah da baya bukatar wani abu shine fa'idar wannan wato babu abin da yake gina zuciya ya bama mutum wadatar zuci da aminci da Allah irin zikiri ambaton Allah tare da zuciya da harshe zuciya ta hadu da harshe wajen tuna Allah wajen ambatonsa da kirarin bangirma a gare shi to irin tarbiyar da Allah ya mu manzo sallallahu alaihi wasallam kenan kuma a haka mu ma aka yi mana wannan tarbiya na'am sannan Allah ya ce
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا
shine wanda ya halicci sammai da ƙasa da kuma abin da ke tsakankaninsu fi sittati ayyamin a miqdarin kwanaki shida thumma stawa ala al-arsh sannan ya daidaita akan al-arsh daidaituwa wadda ta dace da kamalarsa da girman zatinsa wadda ake tabbatar da ita ba tare da tawili ba ba tare da kamanta ta ba ba tare da musaltata ba ba tare da inkarin ta ba Ar-Rahman shine sarki Ar-Rahman, ubangiji mai cikakkiyar rahama, wanda rahamarsa ba ta da iyaka. Fas'al bihi khabira, ka tambayi masani da shi akansa. In kana son ka san wane ne shi, tambayi wanda ya san shi, shine shi kansa Allah. Ba wanda ya san Allah irin Allah. To Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, fas'al bihi khabira, ka nemi sanin sa daga wajen wanda yake shine masani da shi, shine Allah. To shine kuma wato wannan Allah shi kansa yayi ma kansa kirarin sifanta kansa da kansa, sai shi kansa yace to ka nemi sanin sa a wajen sa wanda yake shine masanin sa. Wato kamar kace alal khabiri saqatta, in wani yayi maka tambaya yace ka tambayi masani akan wannan tambaya, to shine Allah madaukakin sarki yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka nemi sanin sifofin Allah wajen wanda yake shine masani da shi. To wannan ya nuna mana cewar ba a sanin Allah ta hanyar tunanin dan adam, ba a sanin Allah ta hanyar gane-gane ko mafarki-mafarki, ba a sanin Allah ta hanyar lissafi ko shiga laboratory. Ana sanin Allah da sifofinsa ta hanyar wahayi. Fas'al bihi khabira, ta hanyar ka nemi sani wajen wanda yake masani da shi. Kana ana sanin Allah ta hanyar a gaya maka. Waye zai gaya maka Allah? Wanda ya san shi, shine Allah, sai kuma wanda ya sanar da shi daga cikin manzanni. Illa manirtada min rasulin fa'alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa manirtada min rasul. Allah shine masanin gaibu, babu gaibu irin sifar Allah, babu gaibu irin Allah da sifofinsa. Gashi yana nan amma ba za ka gan shi ba, ba a ganinsa sai a lahira, ba a ganin sifofinsa amma ana ganin gurbin ayyukansa da gurbin sifofinsa. Ana ganin gurb, fanzur ila athari rahmatillah, duba ka ga gurbin rahamomin Ubangiji Allah. Kana ganinsa yana azurtawa, yana tulaitarwa, yana rayarwa, yana kashewa, yana ɗaukakawa, yana ƙaskantarwa, yana buwayarwa, yana wulaƙantarwa. Kana gani a cikin ayyukan nasa amma baka isa ka ga sifarsa ba, ballantana ka ga zatinsa. Sai dai a gaya, saboda haka yana daga cikin gaibu. To ba wanda yake sanin gaibunsa sai shi, sai wanda kuma ya yarda daga cikin manzanni. Saboda haka ba a sanin sifofin Allah sai ta hanyar as-sama, wato wahayi, shine fas'al bihi khabira. To sannan Allah ya ce,
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
Idan aka ce musu, wato kafirai, ku yi sujada ga Ar-Rahman, sai su ce menene kuma Ar-Rahman? Wato wannan sunan, wato wai suna nuna cewar wani suna ne daban wanda su ba su san shi ba, su Allah suka sani. Shi yasa lokacin da aka zo a sulhun Hudaybiya aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a rubuta bismillahir rahmanir rahim, suka ce me ar-rahman, mu ba mu sani ba, ka rubuta abinda ake rubuta bismikallahumma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a goge a rubuta yanda suka faɗa. Sahabbai ba sa so amma haka aka, to nan ma haka suke faɗa. In aka ce musu ku yi sujada ga ar-rahman, wato bayan sifar buwaya da izza da kamala da Allah ya sifanta kansa da shi, na wato halittar sammai da ƙasa, da girman samman nan da girman ƙasan nan, a ce duk Allah ne yayi. Wato a ce, wato yana nuna maka halittar Allah, to ya kuma girman Allah yake, kuma bayan nan ya daidaita saman al'arshi wanda yake da sammai da ƙasa ɗin gabaki ɗaya, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da al'arshi kamar ka jefa ƙawanya ne a katafaren fili, amma makeken fili. Wato al'arshi ya haɗiye sammai da ƙasa gabaki ɗaya. To Allah ya daidaita a burbushin al'arshi. To da wannan girman shine Ar-Rahman. Kaga idan aka ce su yi sujada ga Ar-Rahman, me ya kamata su yi? Ainihin da nan su faɗi su yi sujada a gare shi saboda ganin girman Allah. To amma in aka gaya musu haka saboda taurin kai da kafirci, sai su ce wa mar rahman, menene kuma ar-rahman anasjudu lima ta'muruna zami sujada ne ga wanda kuke umartan mu mu sujada a gare shi wato bayan ba mu san shi ba ai mu ba mu san shi ba dan me zami sujada ga wanda ba mu sani ba wazadahum nufura wannan umarnin da aka yi musu nasi sujada sai ya kara musu wato nisanta da gudu wato sai ya sa musu sai ya kara musu zabura gaburan imani su zabura su nesa gaburan su gaskata to wannan yana daga cikin shakawa yana daga cikin wato rashin arziki da yake zuwa musu domin wanda wato jin girman Allah ya ratsa shi ta hanyar jin ambaton sifofin sa in aka ce yayi sujada faduwa zai yi sujada faduwa zai yi sujada kamar yanda a wani lokacin da aka gaya musu din sai suka fadi suka yi sujada wa annahu ahlaka adanil ula wa thamuda fama abqa wa qauman nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atqa wal mu'tafikata ahwa fagashaha ma basha fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara hadha nadhirun minan nudhril ula azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa afa min hadhil hadithi ta'jabun wa tadhhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu sai suka fadi to kaga irin gwaɗin magana alqur'ani da ban tsoron sa da narkon sa to da yayin wannan duk sai suka fadi hatta kafiran duk suka fadi suna sujada to amma anan da yake wa'azi ne da bayyana girman Allah saboda tsaurin ido da kangara ta kafirci wannan sai suka ce wa marrahman menene kuma ar-rahman zami sujada ga wanda kuke umartan mu mu sujada bayan ba mu san shi ba wannan sai ya kara musu bazama gabarin imani to Allah madaukakin sarki sai yayi makan sa kirari yace
barakal ladhi ja'ala bis samaa'i nuran wa ja'ala fiha zawajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada
تبارك الذي جعل في السماء بروجا واتو أبنجي wanda ya sanya masaukan taurarru a cikin sama alkhairan sa sun yawaita sun dawwama sun girma wato shine ar-rahman din wanda kuke cewa wa marrahman to wannan ar-rahman din shine wanda ya sanya wato al-buruj sune masaukan taurari hanyoyin da wuraren da za a ce tauraro ya fada buruji kaza ya fada buruji kaza matsayi na taurari wanda masu sanin ilimin taurari na astronomy da na astrology duk sun sani na astronomy wanda suke ganin su da tafiyar su na astrology kuma waɗanda suke ganin wannan burujin suke sanya tasiri ga taurari wanda wannan ilimin kafirci ne to Allah shine ya sanya waɗannan masaukai na taurari a cikin sararin sama to shi Allah ar-rahmanu dinnan tabaraka alkhairan sa sun girmama sun yawaita sun dawwama waja'ala fiha siraja kuma ya sanya wato fitila mai haske a cikin ta ita ce rana saboda cikar wato hasken ta ba hasken take ba wani hasken take daukowa take haskakawa da shi ba ba kamar wato madubi bace ita rana ita kanta ita ce mai bada hasken shi yasa aka kira ta as-siraj wato fitila kamar yanda zaka ga ka sanya ma fitila makamashi tana konuwa tana bada haske to haka rana take take da makamashi wanda yake konuwa yake bada haske an ce nuclear fusion ne yake faruwa da hydrogen wanda take haduwa take fitar da wato energy take fitar da karfin zafi da haske fiye da misali na shekarun nan da Allah kadai ya san shine iya adadin shekarun da ta yi a ce har yanzu makamashin bai kare ba har yanzu makamashin bai kare ba wanda shine masdarin dukkan abin da yake faruwa na rayuwa anan to Allah shine yayi wannan waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira kuma ya sanya wata mai haskakawa shi hasken sa daga rana yake samu sai ya bamu haske da shi hasken sa yana haskakawa domin da hasken farin wata ake abubuwa da dama Imam al-Bukhari da hasken farin wata ya rubuta tarihin kabir a darare da ake da hasken wata yake cikakke zai tashi yana rubutun tarajo saboda babu fitilar da za a yi mu ko yanzu ga fitilar ga komai amma sai mu kwana muna bacci ko mu sa talabijin a gaba shi da fitilar hasken wata ya rubuta at-tarihul kabir kaga waɗanda suke neman aljanna da ni'imomin Allah to tabaraka alherin sa yayi waita kaga yanda alherin Allah ya kawo irin wannan arziki a duniya wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan kuma shine wanda ya sanya dare da rana su zamanto masu maye majuna wato abinda ka rasa a dare sai ka same shi a rana abinda ka rasa a rana sai ka same shi a dare liman arada an yadhakkara ga wanda yake son ya wa'aztu aw arada shukura ko yake niyyar yin godiya ga Allah at-tadhakkur abubuwa guda biyu ne shine wa'aztuwa da kuma tunawa bayan mantuwa wanda duk yake so wato ya wa'aztu to a cikin dare da rana da yanda Allah ya tsara su wannan ya ishe shi ya samu abin da zai sa shi ya wa'aztu menene zai saka ka wa'aztu bautar Allah bautar Allah a cikin sa'o'in dare yanda in ka rasa sa'ar dare ta farko zaka iya sa'ar samun sa'ar dare ta ƙarshe idan ma sa'ar daren gabaki ɗaya baka same ta ba to rana dama ce da zaka yi rizki abin da ka rasa a cikin dare shi yasa nana Aisha radiyallahu anha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan bai sami yin sallar da yake yi da daddare ba saboda bacci ko saboda rashin lafiya to sai ya raka'a 12 tsakanin hudowar rana da sallar azhar haka nan ma sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa duk wanda wurdinsa na dare ya kubce masa to ya sallace shi tsakanin hudowar rana da zawali tsakanin hudowar rana da zawali wato abinda alherin da ake samu a sallar dare in uzuri ya sa baka same shi ba to rana lokacin walaha ya zamanto khilfatan mai maiwa ga abinda ka rasa na lokacin dare haka zalika sa'ar da ake bude sama daidai bayan zawal sa'a ce da take kama da sa'ar karshe ta kowane dare saboda haka kaga wanda sa'ar dare ta lokacin suhur ya kubce masa to yana da sa'ar bayan zawal don ana bude kofofin sama a wannan lokaci to wannan shine ma'anar wannan haka zalika wanda ya manta da yin wani zikiri nasa ko da yin wata bauta tasa ko da yin wani wurdi nasa wanda ya dawwama akai ya manta ko wani uzuri ya sanya shi bai yi ba idan ya tuna to Allah ya sa dare da rana masu maye majuna domin ya afkar da abin da ya kubce masa a wani lokaci na daban ko na dare ko na rana ko kuma wanda yake son yayi godiya ga Allah yayi godiya ga Allah ta hanyar nuna ta hanyar kyautata bauta domin godiya ga Allah wato kyautata bauta ga Allah shine hanyar nuna ma Allah ka gode mani ni'imar da yayi maka ka gode mani ni'imar da yayi maka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba taba roƙon Allah fiye da mutun yace Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati Allah ka taimake ni wajen wato ambatonka da gode maka da kyautata bauta a gare ka to gabaki ɗaya ma Allah ya ce ya sanya sa'o'in dare da rana domin masu yin wannan masu wa'aztuwa masu zikiri da masu godiya saboda haka duk sauran abubuwa da ake yi a duniya rakiya ce wannan shine ainihin wazifar mutum a duniya domin shine ainihin abin da zai raka ka cikin kabarin ka amma duk abin da ka nema da ƴaƴa da dukiya da su za a kai ka amma dawowa za su yi su barka sai abin da ka yi na zikirin na liman arada an yadhakkara aw arada shukura shine zai zauna tare da kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda uku suna bin mamaci da iyalinsa da dukiyarsa da ayyukansa biyu su dawo ɗaya ya zauna iyalinsa da dukiyarsa su dawo ƴaƴansa kuma su zauna to wannan shine aikinsa kuma ya zauna na'am aikinsa kuma ya zauna to sannan Allah ta'ala ya ce wa ibadur rahman
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
To Allah sai ya ce wa ibadur rahman, wato da Allah ya ce wa idza qila lahum usjudu lirrahman, in aka ce musu ku yi sujada ga arrahman, su ai wannan ya kara musu nufur ko bazama ga barin imani. To wanda ku suka yi sujada to su ne ibadur rahman. To ga su kamar yanda ake kawo misali a cikin injila, by their fruits you shall recognize them, da wato da abinda suka fitar na ƴaƴan itatuwan su masu dadi zaka san su. Haka aka ruwaito cewa Annabi Isa yana ce yadda zaka gane annabin ƙarya da annabin gaskiya da abinda ya fitar. To ga waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raina, ga waɗanda alqur'ani ya raina, yanzu waɗannan su ne za a hada da ashararai. Ga ibadur rahman, bayin Allah ar-rahman, su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To su ne Allah ya ambata su labarin wa ibadur rahman, sai ya ce alladhina yamshuna alal ardi hauna, wannan shine yake sifanta su, su ne kaza. Ko kuma wa ibadur rahman, bayin Allah waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa kaza, wanda ya dukkan mu'minai ba sahabbai ba kawai, waɗanda suke kaza, ula'ika, sai ya zo a can ƙarshe, a can ƙarshen surar mai ayat ta ce ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru, waɗannan su ne za a ba su sakamakon wato ɗakunan aljanna saboda haƙurin da suka yi. Duk wannan ma'anar guda biyu wannan ayat ta kusa, kuma duk suna nuna cewar alqur'ani din nan da yazo da kuma manzo da aka saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zamanto mai gargagadi ga al'alamin. To ga irin aikin da yake yi, ga irin mutanen da yake fitarwa, ga irin samfurinsa, ku nuna min naku samfurin. Kamar yanda wato mawaki yake cewa ula'ika abai faji'ni bimithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. To bayan ya yabi iyayensa yace to ja jariru ni waɗannan su ne iyayena, zo mun da kamar su idan hanya ta hada mu ya kai jariru. Ya san ba za ka iya kawo gare su ba, wa zai iya kawo mutane irin sahabbai? To shine Allah ya bayyana sifar su anan, saboda ƙurewar lokaci dole mu tsaya sai gobe in Allah ya kai mu sai mu faɗi su ne ibadur rahman da muke kaunan Allah ya sa mu a cikin su. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Majid, akwai ƴan uwanmu mutanen garin Gaidam suna kai kukansu ga Allah jalla wa ala domin ƴan Boko Haram sun kawo musu hari tun jiya, kuma har yanzu suna cikin garin. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da su. Allah ka ba su nasara, Allah ka ba mu bayinka nasara akan su. Allah ka ba mu bayinka nasara akan waɗannan ƴan ta'adda. Allah ka iyakance su. Allah ka dakusar da ƙarfin su. Allah ka watsa aniyar su. Allah ka tarwatsa su. Allah ka saukar da rundunoninka akan su ya rabbal alamin. Allah ka ije sharrin su ga al'ummar musulmi. Allah ka yi mana maganin sharrin su. Allah, domin albarkar wannan wata da kake taimakon bayinka, Allah ka bada nasara akan waɗannan ƴan ta'adda ya rabbal alamin. Allah ka bada nasara akan su. Allah ka bada nasara a cikin wannan al'umma daga ta'addancin ƴan ta'adda da dukkan waɗansu wani fasadi da ake yi a bayan ƙasa ya arhamar rahimin. Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya. Allah ka tsare rayukanmu da dukiyoyinmu da imaninmu. Allah ka tsare mu da tsarinka, ka kare mu da kariyarka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.